Sashin Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masararo, assalamu alaikum. Barkanmu da asubahi na yau Litinin 1 ga watan Nuwamban shekarar 2021. Baba Yanko Makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi, ga Baballe da kanun labarai.
Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 dake taruwa a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don su hana fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni. Wani mutum dauke da wuka dake cikin jirgin kasa a Tokyo jiya Lahadi ya daba fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta, lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa. Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna yiwuwar matakan da za ta dauka tare da hambararren Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok jiya Lahadi, kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga-zanga nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata.
Kanun labaran kenan. Al'ummomin gungushi da ke yankin Yolda Kohi a jihar Adamawa sun zargi mai jimilan garin da hada baki da masu garkuwa da mutane a yankin domin karban kuɗin fansa.
Wannan shugaban Allah karba mu. Amin. Mun kai kukan mu wajen Allah. Ina neman dauki Allah karba mu da shi. Zalimi ne. Yana zalunta al'ummarsa.
An fara taron koli akan sauyin yanayi a Scotland. Sauyin yanayin yana haddasa ambaliya da kwararren hamada a kasashenmu. Matsalar da ake danganta shi da sare bishiyoyi a dazuka.
To gasin da bai samu wayanzu, ai dole a koma gargajiya, a koma ana daji ana dibo itatuwa da sauran. Abin lura shi ne, gwamnati ta ce ba ta son deforestation. To kuma gashi wannan abin da ya kamata ya zama to shi ne musanya na wannan diban itatunan iya gagar samu.
A jihar Kano kuma an kammala taron masana da kwararru akan sha'anin fassara da kuma aikin sadarwa da harsunan gida a Najeriya. Bayan haka muna dauke da shirin ciki da gaskiya wanda Sarfilu Hashim Gumal zai gabatar. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 dake taruwa a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don su hana fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni. Sannan sun yi alkawarin kawo ƙarshen bada kuɗaɗe ga kamfanonin kwal na ƙasashen waje nan da zuwa ƙarshen wannan shekara. Duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin ƙasashensu. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa yayin da nake maraba da sake alkawarin ƙungiyar G20 don magance matsalolin duniya, zan bar Rum ba tare da burorina sun cika ba, amma aƙalla an ɗan samu ci gaba. Shugabannin sun fitar da sanarwar bayan taro ta ƙarshe jiya Lahadi a ƙarshen taron na kwanaki biyu gabanin tattaunawa a taron sauyin yanayi na Majalisar Ɗinkin Duniya da aka yi wa lakabi da COP26 a wannan makon a garin Glasgow na Scotland. Har ila yau sun yi tsokaci kan ƙoƙarin da ake yi don cimma manufa na rage ɗumamar yanayi zuwa ma'aunin Celsius 1.5 bisa ga alƙawarin da duniya ta ɗauka a 2015 tare da yarjejeniyar sauyin yanayi ta Paris da kiyaye ɗumamar duniya zuwa ƙasa da ma'aunin Celsius 2 sama da yadda masana'antu za su fitar ko kuma zuwa digiri 1.5 da aka fi so. Wani mutum ɗauke da wuka da ke cikin jirgin ƙasa a Tokyo jiya Lahadi ya daba fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta, lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa. Hukumar kashe gobara ta Tokyo ta ce fasinjoji 17 suka jikkata, cikinsu har da 3 da suka jikkata sosai. Kafar labarai ta NHK ta ce an kama maharin wanda aka bayyana kawai da cewa ɗan shekara 20 ne nan take, kuma an fara bincike kan zargin yunkurin kisan kai, sai dai kawo yanzu ba a san menene dalilinsa ba. Kafar NHK ta ce shaidun sun faɗa wa 'yan sanda cewa maharin yana sanye da kaya masu haske, inda yake sanye da koriyar riga da kot shuɗiya, kuma ya yi kama da wanda ya kwalliya zuwa tashen Turawa da ake kira da Halloween. Jami'an 'yan sandan Tokyo sun ce harin ya faru ne a cikin jirgin Koi kusa da tashar jiragen kasa ta Kokuryu. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dinkin Duniya ta tattauna yuwar matakan da za ta dauka tare da hambararren Prime Minister Sudan Abdullah Hamdok ya Lahadi kwana guda bayan da dubban ɗaruruwan mutane suka gudanar da zanga-zangar nuna adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi a makon da ya gabata. Wakilin Majalisar Dinkin Duniya a Sudan, Volker Perthes, ya ce Hamdok yana cikin koshin lafiya amma kuma yana karkashin ɗaurin talala a gidansa. Masu zanga-zangar sun ci gaba da kasancewa akan titina jiya Lahadi, yawancin su sun saka shingaye da toshe hanyoyi bayan da aka gudanar da gagarumar zanga-zanga a ranar Asabar da ta gabata da ta yi sanadin mutuwar mutane. Jami'an tsaro sun kashe mutane uku a birnin Omdurman da ke kusa da Khartoum a ranar Asabar, wanda ya kawo adadin fararen hular da aka kashe tun juyin mulkin da aka yi a ranar Litinin da ta gabata zuwa 14. Duk da zanga-zangar nan da can da kuma rufe hanyoyi, birnin Khartoum ya yi tsit yayin da ake ci gaba da yajin aiki a sassa daban-daban na adawa da kwace mulki na Jeneral Abdul Fattah Burhan da kuma ayyana dokar ta ɓaci.
Madalla, kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su. Al'umma mazauna Gongoshi da ke yankin Yolda Kohi a ƙaramin hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawa sun zargi mai jimilansu da haɗin baki da 'yan garkuwa da mutane a yankin domin karɓar kuɗin fansa. Hakan ya sa suka rubuta wa 'yan sandan jihar da kuma masu madafun iko. Wakilinmu Salisu Muhammad Garba na ɗauke da ci gaban rahoton.
Wannan fusatattun al'umma mazauna yankin Gongoshi kenan. Al'umma mazauna yankin Gongoshi da ke gundumar Ilikwahi a ƙaramar hukumar Yola ta Kudu a jihar Adamawan su ne dai waɗanda suka yi taron gangami da kuma ƙorafi wanda suka nufi fadar hakimin Namtari, wanda kuwa shine hakimin mai mulkansu a wannan yankin, domin ƙorafi akan mai jimillar da ya nada sama da shekaru biyu da suka gudana. Sun koyi wannan ƙorafin ne sakamakon zarginsa da suke yi da taimakawa 'yan ta'adda ko kuwa taimakawa masu garkuwa da mutane da bayanan a gunduman nasu na Gongoshi. Alhaji Adamu Muhammad Muhammad shine dai wanda ya jagoranci wannan gangamin.
Allah ya raba mu da alheri. Wannan shugaban Allah ya raba mu da shi. Amin. Mun kai kukan mu wajen Allah. Mun zo wajen district head, mun je wajen Royal High, mun rubuta police commissioner, DSS da kuma DPO na area kuma. Da shaman local government muna neman dauki, Allah ya raba mu da shi. Azzalumi ne. Yana zalunta al'umman sa. Yana danza al'umman sa.
Shi ma Absalom Lola Tanano mazauni ne a wannan yankin, shima yayi nashi jawabin.
Wannan damuwar da muke fuskanta tunda muke bamu taba samu ba, amma tunda lokacin da aka nada shi ya zama sarki mun shiga cikin wannan damuwa. Ko gona kai baka da dama ka tsaya cikin gonan ka kai noma ka ji dadin noman ka ba, ko kuma lokacin harvest na abincin ka sai ka ga Fulani suna gaza su ce su ne da sarauta suna cinye mana gona. Wannan abin yana kawo mana damuwa, yana nuna mana kabilanci akan cewa mu ba 'yan kasa ba.
To kuma ta yaya suka samu labarin cewa mai jibrilin su Shehu Bahuro na da hannu dumu-dumu cikin wannan lamarin? Tambayar kenan da na yi wa Ahmad Umar, wadda kuwa ya yi mana bayani kamar haka.
Yawa dan bangansa ne ya zo waɗanda suke yanzu kira sunansa a ciki a dukkan malkuyin nan ba mu muka kira shi ba. Wannan na farko kenan. Na biyu ko wani limamin anguwan namu da wanda tijo ya kira su yake kaga abun da kai nan ko mutum ɗari aka kashe a area nan ne ba banda sa. Shi ne limamin yake kuma ko baka da asara sarki kam ya yi asara bi shi sai dai sarki ya yi asara man ba shi ba. Akwai mutum da yake da yan bangansa ana cikin mutum su wasu fulani suka zo da matan su biyu suka nemi gana da shi. Da zaure ya bar mitin da ake aka ji a gane da shi da suka fita suka ɗauki mace suna tafiya suke gawa ƴan bangar kusa wa'annan mutane suka ce ba mu san su. To wa'annan mutane su ne shugabannin ƴan kidnappers daga nan har Jos.
Duba da cewar waɗannan rubuce-rubuce da wannan al'umma suka yi sun dangana ga hukumar 'yan sanda, hakan ta sanya na tambayi kakakin rundunar 'yan sandan jihar Adamawa wato DSP Suleiman Yaya Guroje wanda ya ce.
Wato kwamishinan 'yan sanda na jihar Adamawa CP Muhammad Ahmed Barde nan take ya ba da umarni a gudanar da bincike, sannan kuma ya lashe takobin ganin an yi adalci shi an tattara dukkan hujjoji da kuma a shaidu game da abin da ake zargi a kai, sannan kuma a tabbata an yi hukuncin da doka ya tanadar.
Shi dai mai jimilla Shehu Bahuro hakimin Namtari ne ya nada shi kasa da shekara biyu da suka gabata. Na koyi kokari domin jin ta bakinsa akan wannan zarge-zargen, ya ko tabbata bin da cewa hakimin Namtarin ya ko hana shi magana. Salisu Muhammad Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya.
A gaida Salisu Muhammad Garba da wannan rahoton. Yanzu kuma ga baban leda ci gaban labaran duniya kashi na biyu.
Kasar China ta sake farfaɗo da huddance cinikayyar jiragen sama kai tsaye tare da kasar Afghanistan a wani yunkuri na taimakawa sabbin shugabannin kungiyar Taliban da ke makwabtaka da yaƙi ya ɗaiɗaita wajen tunkaran matsalar tattalin arziki da rikicin jin ƙai. Wani jirgin dakon kaya ɗauke da tan 40 na wata nau'in gyaɗa jiya Lahadi ya tashi daga Kabul zuwa kasuwannin China, lamarin da ke nuna yadda aka dawo da hanyar kasuwancin bayan da kungiyar Taliban mai kishin Islama ta karɓe iko da Afghanistan a watan Agustan da ya gabata. Mai magana da yawun gwamnatin Taliban Bilal Karimi ya shaida wa BOA cewa muna fatan za a ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci da kuma inganta hulɗar kasuwancinmu tare da China. Ya ce fitar da nau'in gyaɗa zuwa kasashen waje wani sakamako ne na kyakkyawar tattaunawa tsakanin Kabul da Beijing, inda ake sa ran samun ci gaba a sauran fannonin cinikayyar kasashen biyu a cikin kwanaki masu zuwa. Karimi ya kara da cewa fitar da nau'in gyaɗa zuwa kasashen waje, musamman a yau, ya nuna wani sabon babi mai kyau na dangantaka tsakanin kasashen biyu.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yayin da shugabannin kasashe fiye da 100 suka fara halartar taron ɗumamar yanayi a Scotland, gwamnatin Najeriya ta buƙaci kasashen duniya su cika alƙawarin da suka ɗauka na tallafawa kasashe masu tasowa irin na Afirka domin shawo kan matsalar. Wakilinmu a Lagos, Babangida Jibrin, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Karamar minista a ma'aikatar muhalli ta Najeriya, Mrs. Sharon Ikezo, ta ce kasashe masu tasowa musamman Afirka su ke fuskantar matsalar ɗumamar yanayi da masana'antu a kasashen da suka ci gaba ke haifarwa. Tuni dai shugaban Amurka Joe Biden isha alwashin ninka kuɗaɗen da Amurka za ta bayar domin yaƙi da ɗumamar yanayin. Najeriya dai na ɗaya daga cikin kasashen Afirka da ke fuskantar matsaloli da suka haɗa da na ambaliyar ruwa da fari a sakamakon ɗumamar yanayi. Jihar Lagos na ɗaya daga cikin biranen Najeriya da ke fuskantar ambaliyar ruwa, inda wata ƙididdiga ta hukumar ba da agajin gaggawa wato NEMA ta bayyana cewa ana hasarar dalar Amurka biliyan 4 a duk shekara sakamakon ambaliyar ruwa, musamman wanda ya auku a shekarar bara. To ko ina mafita kenan? Professor Aishatu Abdulkadir ƙwararra ce a ilimin kimiyyar halayyar ƙasa wato geography.
What we can do in Nigeria is to help people flooding.
Ita ce dole ne gwamnatocin kasashe da suka ci gaba da kuma masu tasowa su haɗa kai na tankarar wannan matsala da ke ci gaba da jawo hasarar rayuka, dukiyoyi da kuma muhalli. Wani matsala da ake fuskanta a kasashe masu tasowa irin su Najeriya dai shine sare dazuzzuka da ake yi domin samar da makamashi, abinda kuma tsadar iskan gas da nakanzir ke ci gaba da sanya mutane amfani da itatuwa a matsayin makamashi. Lamarin da kuma a cewar Alhaji Ali Gado, ɗaya daga cikin shugabannin masu kamfanonin gas a Najeriya, ke ganin dole ne gwamnati ta tashi tsaye domin rage farashin albarkatun gas domin hana sare bishiyoyi a kasar.
To gas din da bai samuwa yanzu, ai dole a koma gargajiya, a koma ana daji ana ɗibo itatuwa da sauransu. Abin lura shi ne gwamnati ta ce ba ta son deforestation. To kuma gashi wannan abin da ya kamata ya zama to shi ne musanya na wannan ɗiban itatuwa iya gagara samu. Talaka ba ya afford din shi. Yanzu a keji na gaza inda muke ne ya kai 600. To mutum na neman abin da ma zai ci, bai samu balle maganan zuwa sa kudi na sayan iskan gas. To dole za a koma daji ne ana dibuta tunan nan.
Bai da shugabannin kasashen duniya 100 ne ake sa ran za su halarci taron. A nahiyar Afirka ma shugabannin kasashe da dama irin su Najeriya, Tanzania, Kenya, Afirka ta Kudu, Ghana da kuma Senegal. Babangida Primary Amurka daga Najeriya.
A gaida Babangida Jibrin da wannan rahoton. A ƙarshen mako ne aka kammala taron masana da ƙwararru da kuma malaman jami'a da sauran masu ruwa da tsaki akan sha'anin fasara da kuma aikin sadarwa da yaɗa labarai da harsunan gida. Gidauniyar Makata Foundation da haɗin gwiwar tsangayar nazarin aikin jarida ta Jami'ar Bayero Kano ne suka shirya taron, wanda ya maida hankali akan yadda za a yi amfani da harsunan gida wajen koyar da ɗalibai aikin jarida da sadarwa, kana da ƙullo da hikimomi da dabarun fasara. Farfesa Abdalla Uba Adamu na cikin shehunan malamai da suka tattauna a wurin taron na wuni uku da ya gudana a Kano, kuma ya yi wa wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwali ƙarin bayani akan matakan da ƙwararru ke gani idan an ɗauka za su inganta aikin fassara a Najeriya.
Na farko dai ana tunanin cewa kamata ai maganar su da hukumomin jami'an Najeriya wato National Universities Commission. To ana son a fara sanar da su cewa ga fa yunkurin da ake son ai saboda wannan tsari da MacArthur Foundation suka fito da shi ba na jami'a bane, ba na hukuma bane. To mu aikin mu nan idan mun tattauna wannan sai mu kai wa NUC shawara mu ce ga fa abin da muka ga ya kamata. Idan ana son a bunƙasa ilimin sadarwa to kamata ai a fara amfani da yaran gida wajen koyawa mutane wannan ilimin to su kuma NUC da su ce to shikenan wannan abin da kai zamu zauna mai nazari in sun gina da su mun yarda ku ci gaba ko kuma duk jami'a da take za ta iya to sai ba wai tilas bane idan Allah misali ku ga ganin cewa za ku iya koyewa da yarabanci ko da yabulanci ko da fulatanci sai ku yi saboda kan mu kawai abin da muka yi muna ganin ya kamata a ce a fara koyar da ilimin sadarwa da yaran gida me yasa ma muka damu da yaran gida ne yanzu ganin cewa hanyoyin sadarwa na zamani sun fita allaka ne da yaran gida misali Facebook Instagram TikTok da yawa a takamaiman ma dai nan arewa inda zaka da yawa daga cikin Hausawa suna amfani da su to me yasa ba za a ma fito da hanyar yadda za a dunkular da ita a cusa ta a cikin manhaja ba
baya ga matakin koyarwa akwai waɗanda tuni suna fagen aikin jaridan nan kuma ana korafin suna kurakurai a fagen fassara ya kuke tunanin za a yi da su
wannan shi ta hanyar horo akwai manazarta akan wannan wanda suke yin wannan saboda haka abin guda biyu ne na farko dole sai an yadda mai fassara menene kaidar fassara ya za a yi fassara idan an yadda da wannan kaidojin sannan sai a ci to me kuma za a fassara idan aka yi wannan sannan kuma sai a ci to ya za a kwarara abin da aka fassara zuwa manhajar koyar da sadarwa ilimin sadarwa
amma kuma ana zargin cewa galibin masu gidajen radio da talabijin din nan sun fi karkata ne wajen neman arhar daukar mutanen da za su yi musu aiki ba kwararru ba kana ganin irin su cibiyar masu fassara da aikin tafinta ta Najeriya za su iya yakar wannan lamari wajen cewa sai kwararru ne kawai za su yi aiki
ai su aikin su fitar da manhaja idan nace da kai ga yadda ya kamata ai fassara ya yadda ya kamata a hada kalma ko kuma a raba kalma ga karamin mallaka ga babban mallaka ni dai na riga na baka wannan tsarin to idan mai gidan jarida ya ga cewa ba zai iya biyan yaron ko kuma ma'aikacin da yake kwararre da zai amfani da wa'ancan dokokin ba wannan kuma ruwansa
Professor Abdullah Uba'a da muke na a hirarsa da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwali. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16-25-31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya saurare mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga Sarbilu Hashim Gumal da shirin mu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya dake bin kadin waɗanda ke irarin an zalunta. Ko tallafa wa kwato haƙin marayu da yaƙi da cin hanci da rashawa da kuma kare 'yancin ɗan adam. A yau za mu ɗora ne kan ƙorafin zargin nuna ƙarfin sarauta don ƙwace filin Alhaji Bala Idris daga sarkin Miya. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Masu sauraro idan watakila ana biyar shirin da ya gabata muna garin Miya a jihar Bauchi inda wani bawan Allah mai suna Alhaji Bala Idris ya zargi sarkin garin da neman amfani da karfin sarauta wajen kwace masa filinsa da ya ce ya samu daga gwamnatin karamar hukuma. Wannan dabarwa ta shafi sarkin Miya da ɗansa waɗanda Alhaji Bala ke cewa suna son su nuna masa karfin doka. Domin matashiya ga kaɗan daga ƙorafin da Alhaji Bala Idris ya shaida a wannan fili.
Sunana Alhaji Bala Idris Miya wadda nake karamin hukumar Ganjuwa cikin jihar Bauchi.
Me ke tafe da kai?
Abin da ke tafe da ni ina da wani fili a gaban gida na a cikin garin Miya wanda karamar hukuma ta bani takardar extension na mallaka na gaban gidan. Amma dan sarkin Miya Suleiman Yaku mai suna Umar Gambo sai ya zo ya shirya wani dan kasuwa mai suna Rabiu Dan Zaki.
Bayan an baka ainihin takardar an mallaka maka wannan wuri.
Bayan an mallaka mun har ma na yi gini na fara gudanar da kasuwanci amma da ya sai mai suka rusa ginin sai kwashe su jin kan kwana da abubuwa suka sai wannan kasuwa to sanadin haka sai ni shigar da su kotu. To ni ban san dalilin da ya dogara shi ya zo ya yi hakan ba. Shi yasa da na ga ba na son ta da a ta da hankali sai na tara hankali na ce yan uwa ne mai kasance kuma shi na zo na shiga da su a magistrate court 2 da ke nan Bauchi. na shi ga da su criminal sun fasa mun shago sun kwashe ka sun kuma yi gini akan gurin shagon wanda kuma ina da takardar extension wanda local government ta mallakar mun nan dauka kara su ma daga baya suka kai magistrate court 9 shine sai aka ce su ai ba a kara biyu akan abu daya sai aka jawo karan aka hada ta da nawa yanzu muna kara dunkulalliya guda daya ne a halin da ake ciki a yanzu kuma wannan kotu sanadin ran da za a yi hukunci to sai aka shiga wannan yajin aiki na kotuna to shine har yanzu kuma alƙalin an daga shi an mai da shi kafin ma da an mai da shi azare da na buga fatashi an zuwa gaban sarki gwamna gaban sarkin Bauchi da gaban chairman na local government takardan koke sai aka tura mu gaban madaki madaki ya kira mu yi zama so biyu amma har yanzu yau wata tara kenan ba wani result da aka ba mu na cewa an bar mun guna sai kuma sarki mai bayan wannan zamanin ku fara sai ƙara na magistrate court yake kafin madaki aka shiga so biyu bai iya zuwa kotun ba sai kotu ta gane cewa ina da gaskiya tunda shi ya ƙara sai ta kori ƙaransa a halin da ake cike ne to har yau ba wani magabin da ya canja a bangaren madaki da bangaren ganjo local government kasancewa mun yi zama da su sun yi ba kowa ya faɗi jawabin su kuma mun ji da mutanen karamar kuma an je an ga gurin amma har yanzu ana zaune shiru kusan wata 8 kenan to shi yasa na zo wani ofishi na ku don bayyana koke na saboda a sanar da inda ya kamata a bi mun kadi domin hakkin mai fito wannan gida namu na magada ne uwanmu ya rasu shekara 15 da ya wuce
a nasa bangaren sarkin Miya Suleiman Yakubu ya ce wannan batu ba gaskiya bane kuma alamar talauci na damin Alhaji Bala wanda har ya sa shi wannan zargi
to ran da ya fada maka din ba gaskiya fada masa ba
to
ya kai kotu kuma ta yi bincike ta samu bai da gaskiya ya je fada mai mataba sarkin Bauchi mai mataba ya tura maganar hakiminmu ya yi bincike ya samu bai da gaskiya ya kai local government sun yi kwamiti sun yi bincike sun tabbatarwa mai gaskiya wurin ba ma wurin ba gidan san ma ba nasa bane gidan ma babana ne ya ba ubansa kuma ginan nan gida ba ma fili ya bashi ba ginan nan gida mahaifina ya ba ubansa bayan ubansa ya musu babana ya musu ban karba ba na bar masa baya garin arsun zuwa wannan fili dama ya yi maganganu cewa local government ne ta bashi local government kuma ta ce in ita ta bashi ma ta yi rubutun tunda yana kokarin ya jawo fitina alkalin magistrate court ya zo harmiya ya zo an nuna masa duk abubuwan da ya faru a lokana jina?
Ina jin ka yanka gare.
Yawwa to saboda haka ne a wurina ni ban san wani magana da yanzu muke yi da shi ba yawwa muna jira nema mu ji hukuncin da local government suka yi local government ta riga ta gama bincikenta domin an yi committee sun zo har wurin sun zo sun duba kotu da kanta mai shari'a ya zo ya duba duk matakin da ya kamata a ɗauka a shari'ance an bi su saboda haka ni ban da magana da shi sai dai duk inda ya sake kaiwa kotu muna nan a shirye ko ma ina ya kai muna nan a shirye domin mun tabbatar muna da gaskiya in ma filin ciki da gaskiyan ne mu ba mu da wani shakka fili nawa ne ni ne sarkin garin ubana shi ba akwai masallaci ma a kofan gidan mutanen unguwar suka roci babana ya ba su suka gina masallaci a wurin dukiya ce ta kare masa ya zama kuma Allah ma ya ce a tausaya ma irin waɗannan
batu naku ya kai kaman shekara na?
Shekara biyu kenan ana yi ko uku ni yanzu ma ruwa ne ya hana ni ci gaba da gini ba wai magana sa bane ya ɗebo har mutanen fada sun zo gidana sun roke ni na ba shi wurin ya ce baya so akwai wan sarki babban sarkin Bauchi ne yanzu yana cikin waɗanda ya ɗebo su a matsayin abokansa ne suka zo suka roke ni na ce to shi kenan wannan wuri dai da ake magana a kansa ina bar masa ya ce baya so suna nan ko da ransu
ya ce akwai lokacin da ka kai shi ƙara magistrate court aka zo akan ka bayyana baka bayyana ba su wajen zama su biyu aka kori karan haka ne
wallahi taba karansa ba karanta da abokinsa da makinin da yake gina mu shago ni ban taba karanta ba kan me zai yi karanta ni ban taba karanta ba kar ya yi ke ba gaskiya faɗa maka ba
shi dai mahaifinka shine ya ba ma mahaifinsa wannan fili
kowa kuma muna ina da shaidu. Iya abin da ake nema.
Saboda haka wannan abu ne tsakanin mahaifinka da mahaifinsa. Amma ku kuma yanzu daga baya kuka zo ana samun takaddama, ba ganin kudin nan iyaye sun yi aiwatar da abu na cikin zumunci da kauna, kuma ku yayaye kuna kokarin ku kawo rashin fahimta.
Ai daga gare shi ne, ba daga gare ni bane, kan ai shugaba ne na al'ummar miya. Mahaifi na ba ma iya abin da ya masa ba kenan, shi mahaifin su zuwa yi miya. Yanzu Allah bai sauke shi a ko'ina ba sai gidan babbana, kuma gidan babban nan nawa a cikin jeji, wato akwai a gidan gona. Bayan ya shekara biyu uku ko hudu sai ya fada ma babban nawa yana so ya dawo cikin gari. Babbana sai ya zo sai ya nema masa fili a gurin wansa, sai Allah ya sa lokacin wani ya yi gudun haraji ya bar gidansa. Shi ne babbana ya shi babanmu ya umarni aka bashi wurin yake zaune a ciki, har kuma suka siya masa keken dinki yake zaune, yake dinki da yake tela ne ubansu.
Haka
haka ka ga yanzu idan ya zo yana jayayya da mu, shi ya ce kamar ubansu, don ubansu ya mutu an bashi gida, an bashi gonan noma, kuma da ya mutu babu wanda ya tuhume shi, babu wanda ya nemi ya mayar mana, mu ba mu nemi ya mayar mana ba. Amma wurin da kuma ya zama ba nasa ba, kuma ya ce dole sai an bashi, dole sai mun fita a wurin. Kaga wannan kuma akwai cin amana, cin amanar ma kuma yana cin na ubansu ne, don ubansu bai zo da gona ne ba. Kuma duk matakan nan na zuwa kotu da menene, ni ban yi karansa ba, akan me zan yi karansa? Wallahi bai isa ba in yi karansa, sai dai in ya yi karana, duk in da ya karana in je in amsa.
Bayan sauraron korafin Alhaji Bala tare da jin korafin sarkin mai Alhaji Suleiman Yakubu, filin ciki da gaskiya ya kira shugaban karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Ɗebu Muhammad domin tabbatar da gaskiyar wannan batu. Ga kuma yadda muke da shi.
Eh to ai abin da yake faruwa, kuma dai aikin ka ne kana tambaya na.
Haka ne.
Amma ya kamata tukuna na farko da sai ya zo local gamma din nan ya samu. Dan tun wancan kiran naci a gaya masa ya zo local gamma ya zo da takardun. Kuma har yau da muke magana nan da kai ban ganshi ba.
Haka ne. Haka ne. So yanzu kai
saboda haka sai ya zo local gamman ya zo da takardun duka da aka bashi. Sannan kuma mun mu samu committee na yan committee din muje dai haka ya aka bashi takardun. In an bashi takardun to me yasa yanzu kuma wani yake so gwace mata?
Haka ne.
So ya kamata ya kawo tukuna ba gani da ido.
Masu raro kun dai je da wannan lamari ya kasance, saboda haka za mu jingina wannan shiri anan tare da baiwa Alhaji Bala shawarar ɗaukar takardun mallakar filin da ya kawo wannan shiri zuwa gaban shugaban karamar hukumar Ganjuwa Alhaji Ɗebu Muhammad domin a samar da maslaha. Baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan makon, sai kuma mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Yanzu a madadin Abdulwahab Muhammad wanda ya taimaka shirin ya zo gare ku, ni Sarfi Alhashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa muka kasance lafiya.
To madalla a gaida Sarfilu. Yanzu kuma ga Baballe ya dawo da takaitattun labaran duniya.
Shugabannin kasashe masu ci gaban tattalin arziki wato G20 da ke taro a birnin Rome sun amince su yi aiki tare don su hana fitar da gurbatacciyar iska nan da zuwa tsakiyar karni. Sannan sun yi alkawarin kawo ƙarshen bada kuɗaɗe ga kamfanonin kwal na ƙasashen waje nan da zuwa ƙarshen wannan shekara. Duk da haka sun kasa cimma matsaya na kawar da kwal a cikin ƙasashensu. Wani mutum ɗauke da wuka da ke cikin jirgin ƙasa a Tokyo jiya Lahadi ya daɓa wa fasinjoji da dama wuka kafin ya kunna wuta, lamarin da ya sa mutane suka fara gudu da tsallakawa ta tagogi kamar yadda 'yan sanda da shaidu suka faɗa. Hukumar kashe gobara ta Tokyo ta ce fasinjoji 17 suka jikkata, cikinsu har da uku da suka jikkata sosai.
To masu sauraro da takaitattun labaran duniyar kenan muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. Sai kuma an jima kaɗan da Hamsi, za ku ji wasu abokan aikinmu daga birnin Abuja ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya, da kuma Jumbe Hamza da ya taimaka wajen haɗa shirin, sai kuma injiniyanmu na wannan safiyar, Baba Yakub Makiri da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Assalamu alaikum.